المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد ايوه masu sauraron mu cikin wannan kafar radio ta amfani masu tarin albarka maza da mata muna yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada ma Allah godiya mai kowa mai komi da ya kara ba mu ikon haduwa da ƴan uwa masu tarin albarka domin ci gaba da darasinmu da muke ce ma ma'al Qur'an ainihin tare da Al-Qur'ani muna fatan Allah ya muna jagora Allah ya ba mu ikon fadin daidai da aiki da daidai kamar yadda masu bibiyan mu suka sani darasin yana tafiya ne ta bangare biyu bangare na farko shine mun dauki wani littafi na tajwidi tuhfatul atfal muna fassarawa idan muka dauki gurgudo wanda muka ga ya isa hakanan sai mu je wajen ɗan uwa kuma mu karanta domin mu tabbaka abinda muka karanta ɗan uwa waɗanda suke bibiya waɗanda suke bukata sai su yi kira domin karantawa mu ji ya ne karatun yake muna fata Allah ya muna jagora idan ba manta ba cikin wannan littafi mun kare muqaddima ta littafi na Tuhfatul Atfal na Jamzuri har mun shiga cikin ahkamun nunus sakinati wat tanwin yau kuma za mu dan kara dawowa cikin nunus sakinati wat tanwin kafin yin karatu da kuma bada ƴan uwa dama ta kira malam yake cewa linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabiini fal awwalu al izharu qabla ahrufi lil halaqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fa ha'un thumma 'aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u bayan yake cewa linnuni ita dai nunun tana da yaushe take da in taskun idan an samu taskuni lalle nunun sakina da tanwini suna da hukunci arba'u ahkamin nan malam bai ce arba'atu ahkam ba saboda kamar yadda muka sani kaida ta nahwu al'adad yukhalifu al-ma'dud tadhkiran wa ta'nithan min 3 ila 10 to sai malai yake cewa arba'u ahkamin saboda baiti ya tai daidai kenan nunus sakina wa tanwin suna da hukunci guda hudu malai yake cewa fa khudh tabyini karqi bayani na da zan yi maka ya ne wannan hukunci za su yi su kasance kuma ya ake yin wannan hukunci idan sun zo malai yake cewa fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittu rutibat fal ta'rifi abu na farko shine al izhar yin izhari menene izhari zamu ji bayani qabla ahrufi gabanin wasu haruffa lil halqi wanda suke na makoshi ne sittun guda 6 ne rutibat an tsara su ko rutibat tsara suke fal ta'rifi ka san da wannan sune hamzun akwai hamza fa ha'un sanna akwai ha'un thumma 'aynun sanna akwai 'aynun ha'un sanna akwai ha'un muhmalatani wanda ba su da digo thumma ghaynun kha'u sanna akwai ghaynun sanna akwai kha'un idan muka ɗauki nunu sakinat wa tanwin, abinda ake cewa nunu sakina ita ce nunun wadda ta zo tana da ɗauri, kenan nunun wadda take tana da fataha ko tana da kasra ko tana da damma ba ita muke zance ba nan. Muna zance wadda take da ɗauri, wadda ba ta da fataha ko kasra ko damma. To dama harafi a larabci idan bai da kasra, bai da fataha, bai da damma, to zai ɗauki sukun ne, ɗauri kenan. To ita wannan nunun tana kasancewa tsakan kalma, tana kasancewa ƙarshen kalma, sannan tana zuwa cikin fi'ili, sannan tana zuwa cikin suna, sannan tana zuwa cikin harafi. Abin da ya shafi shi kuma tanwini, abin da ake cewa tanwini shine nunun mai sukun wadda za ta zo ƙarshen suna, a rubuta ta, a karanta ta amma ba a rubuta ta. Shine suke cewa nunun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafdan la khattan, nunun ce mai sukun wadda take zuwa ƙarshen suna. Shi yasa tanwini cikin suna kawai yake zuwa, yana zuwa ƙarshen suna, ana karantawa amma ba a yin wannan nunun. Abinda ake cewa tanwini kuma shine fataha guda biyu ko kasra guda biyu ko damma guda biyu, fatahataini, dammataini, kasrataini, su ne wa'annan wa'anda ake cema tanwini. Da yawa mutum zai iya tambaya, to wai watana ina ganin tanwini, idan tanwini ya zo ko ya ni ga dama sai in karanta shi in ce wujuhun yawma idin, ko in ce wujuhun yawma idin, ko in ce wujuhun yawma idin, ya zance. To duk wanda ke da wannan tambaya ya zo, za a bashi amsa cikin wannan tsarin da malam ya yi, cewa akwai hukunci guda hudu wanda ake ma wannan nunu sakinati wattanwin. Abu na farko malam yake cewa al-izhar, abinda ake cewa al-izhar lughatan shine al-bayan, bayyana abu, an ce azhara kaza ay bayyanahu, ya bayyana abu shine izhar. To amma abin da ya shafi istilahan, akwai wani ta'arifi wanda idan ka aje hankalinka za ka ga cewa lalle ta'arifin ya rago abin da ake so ya ce. Shi ne ta'arifin da muka sani cewa ikhraju kulli harfi min makhrajihi min ghairi hunna. To wannan ta'arifi kai da kanka za ka iya kai mai gyara, in ka ce ikhraju kulli harfin, saboda izhari da muke magana nan ba na harafi muke magana ba, muna magana ne izhari na nunu sakina. Amma in ka ce kulli harfin, harufan suna da yawa, to mu kuma abinda muke magana shine ikhrajun nunu sakinati wa tanwin. Kenan yadda shi ta'arifin yake shine ikhraju an-nunu sakinati wa tanwin min makhrajiha min ghairi kamilil hunna, saboda gunna wani abu ce wadda take sifa ce ta nunu, matukar zaka taba nunu daga wurinta, to zaka ga cewa sai kai gunnan nan, sai dai gunnan nan ko dai ta zo da yawa ko ta zo ɗan kadan, amma babu, in ka ce babu gunna gaba ɗaya, to sai ka ɗebe nunu ɗin nan gaba ɗaya, sanin kowa ne kuma haka yake. Idan ka gwada zaka gani ko dai ka hidda, shi yasa idgham bi ghairi gunna zamu ga cewa nunun ce ake cirewa gaba ɗaya, amma izhari yana da gunna wadda take ba kamila ba, gunna ce ɗan ƙarama, ɗan kadan. To wannan shine ta'arifi, fitar da nunu sakina ko tanwini daga wurin fitar su ba tare da gunna mai yawa ba, ba tare da gunna mai yawa ba. Yadda kuma zamu bada misali yadda yake zuwa cikin harafi, tsakan kalma ko ƙarshen kalma da sauransu. Na farko malam yake cewa haruffan izhari su ne guda shida, kuma yadda izharin nan yake shine ko kuma tanwini nunu sakina ta tanwini duka gaba ɗaya haka yake. Kaga nunu sakina ta zo, bayanta mubasharatan sai kaga wani harafi, to harafin nan kana ganin shi, to shine ake nufi da wannan hukuncin. idan yana cikin harfa na izhari kenan izhari zakai, idan baya cikin harfa na izhari sai ka je ka dubi inda yake sai ka yi mai wannan hukuncin. Da fata an gane, za mu ƙara maimaita. Ka ga nunu sakina ta zo ko tanwini ya zo, bayan ta mubasharatan sai ka ga wani harafi ya zo, to wannan harafi to shine ake nufin ka je ka yi mai wancan hukuncin da aka faɗa maka. Izhari yana da harfa guda shida. Yadda za ka yi shine kana ganin nunu sakina ta zo, bayan ta mubasharatan sai ka duba wani harafi ya zo. Kana ganin harafin hamza ya zo, izhari ne. Kana ganin harafin ha'un ya zo, izhari ne. Kana ganin harafin ainun ya zo, izhari ne. Kana ganin harafin ha'un ya zo, izhari ne. Kana ganin harafin ghainun ya zo, izhari ne. Kana ganin harafin kha'un ya zo, izhari ne. Shikenan sai ka yi izhari. Shine ka kai harshen ka daidai inda nunun take hita, ka sa mata sukun ba tare da kayi gunna ba, sai ka huce. Mu ba da misali na abin da ya shahi hamza. Nunu sakina wa tanwin, nunun sakina ta zo, hamza ta zo bayanta, cikin kalma guda, cikin kalma guda. Allah yana cewa wa hum yanhauna anhu wa yanauna, yanauna. Kun ga nan sai muka ce yanauna, ba mu ce yanauna ba, ba mu ce yanauna ba, sai muka ce yanauna, yanauna. Sannan kuma malamai suna cewa wannan shi kadai ne kalmar da zaka samu nunu sakina da hamza sun zo cikin alkur'ani wuri guda, cikin alkur'ani gaba ɗaya wuri guda ne, yanauna. Sai kuma mu bada misali na biyu, shine tanwini ya zo kuma hamza ta zo bayan shi. Misali kullun amana, kullun amana. Kun ga ba a ce kullun amana ba, kuma ba a ce kullun amana ba, sai aka ce kullun amana. Wato wanda ɗan mulahaza kuma da ɗan uwa za su yi shine, abun da ya shafi wajen yin izhari sai ka yi a hankali, saboda kakkaje wajen cire gunna mai yawa ka yi ma nunun ƙalƙala. Ka ce kullu ni amana, kullu ni amana, kakka bari harshen ka ya motsa, harshen ka za ka kai shi tak ya tsaya daidai hita, sai ka huce kullun aman, kullun aman. Shikenan. Mu ba da misali na ha'un wanda suke cikin kalma guda. Misali inda Allah ke cewa minhum man aman, minhum, minhum, minhum. Kun ga ba a ce minhum ba, ba a ce minhum ba, sai aka ce minhum, kai tsaye aka wuce minhum, minhum. Ga kuma wani misali na nunu sakina ta zo cikin harafi. Allah yana cewa man amila, man amila salihan, man amila salihan fali nafsi, man amila. Mu dubi yadda man amila, ba a ce man amila ba, ba a ce man amila ba, sai aka ce man amila, shine daidai, man amila, man amila. Ga wani misali, min hade, min hade, hade. Sai mu ɗauki misali na ha'un inda ta zo da tanwini, inda Allah ke cewa durfin harin fanhara bihi fi nar jahannam, durfin harin, durfin harin, durfin harin. Wannan shine misalin da za mu bada, sannan kuma za mu ci gaba da bada misalai bayan mun dan doki hutu gaba ɗaya, insha Allah. Na'am, ƴan uwa masu tare albarka, mun sake dawowa zuwa gare ku. Kamar yadda muka fara bayani, muna cikin bayani na izhari. Mun kawo misali na harafi guda biyu, hamza da kuma ha'un. Za mu bada misali na al-ayn, harful ayn. Allah na cewa siratal ladhina an'amta. An'amta, kun ga ga nunun ta zo, sannan bayan ta sai ga ainun. An'amta, an'amta, kai tsaye sai ga ainun, sai ayi sai ayi izhari. Sai kuma cikin abin da ya shahi tanwini ya zo bayan ainun. Allah yana cewa haqiqun alayya alla aqul. Haqiqun alayya, kun ga haqiqun alayya, ba ce haqiqun alayya ba, ba ce akai gunna ba, haqiqun alayya, haqiqun alayya, wannan shine daidai, haqiqun alayya, haqiqun alayya. Sai kuma abin da shayi harafi na ha'un, Allah ya cewa wa tanhituna. Watanhituna, tanhituna, kun ga ba ce tanhituna ko tanhituna, sai ka ce watanhituna, watanhituna, an gane, watanhituna, watanhituna. Sai kuma abin da ya shafi tanwini, misali alimun hakim. Alimun hakim, alimun hakim, kun ga tanwini ina zuwa mubasharatan, bayan tanwini sai aka kawo mi ha'un, to sai aka yi izhari. Alimun hakim, alimun hakim, shikenan. Sai kuma abin da ya shahi harafi na al-ghain, harafin ghain shi ma harafi ne kama hamza, wanda su wuri guda ne kawai aka samu nunu sakina tazo ghainun tazo cikin kalma guda, inda Allah ke cewa fasayunghiduna, fasayunghiduna ilayka ru'usahum, fasayunghiduna, fasayunghiduna, fasayunghiduna ilayka ru'usahum, fasayunghiduna, fasayunghiduna. Kun ga ga nunu sakina mubasharatan, aka samu harafi na fa'un, sinun, ya'un, nunu sakina tana zuwa, to yanzu da aka yi sai aka dubi wani harafi ne zai biyo bayan ta, shine ghainu, sai aka yi izhari. Fasayunni ghaiduna, ghainun tana zuwa sai aka yi izhari. Sannan kuma idan muka doka, Allah ya cewa min ghillin, mu doke wani harafi, min harafi, kamar yadda muka cewa nunu sakina tana zuwa cikin harafi, min ghillin, min ghillin, min ghillin, mu doki tanwini kuma afuwan ghafura, afuwan ghafura, wa kana Allahu afuwan ghafura, kun ga ce afuwan ghafura, tanwini yana zuwa mubasharatan, fatatayni suna zuwa sai aka yi, sai aka dubi wani harafi ne ke baya, ghainun ne, to kai tsaye sai aka yi izhari, saboda ghainun tana cikin huruf na izhar. Mu doki misali na kha'un, wanda shi ne harafi na shidda, shi ma kha'un kamar ghainun ne, kamar hamza ne, wuri guda ne cikin alkur'ani aka samu kha'un tazo, nunun sakina tazo cikin alkur'ani cikin kalma guda, inda Allah ke cewa wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu wal mawqudha. An gane, wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu, shine ana dubin nunu sakina tana zuwa wani harafi biyo bayan ta, kha'un ne, sai aka yi izhari. Mu doki harafi, Allah ya ce min khilaf, min khilaf, an gane, min khilaf, nunu sakina tana zuwa mubasharatan wani harafi biyo bayan ta, kha'un, sai aka yi izhari. Dama nunu sakina tana daga cikin huruf na kha'un, tana cikin huruf na izhari. Mu doki tanwini, Alimun khabir, alimun khabir. Kun ga nun tanwin yana zuwa, aka duka wani harafi biyu ba khawun, khawun tana cikin huruful izhar, eh tana cikin huruful izhar kai sai aka yi izhar aka ce alimun khabir. Yan uwa, wannan shine abin da ya shafi izhari, kuma mun ce muna da hukunce hukunce na nunu sakina wa tanwin guda hudu. To cikin wannan guda hudun mun ga hukunci guda daya. To insha Allah ne ya kamata mu tsaya, da yake akwai wani bayani da kuma ya kamata mu yi idan lokaci ya bada, kan abin da ya shafi wanda suka nemi ƙara dan maimaita musu ya za a yi su samu har da wadda za ta kwanta cikin kai, kuma har da ta danyi kwari. Sun ce an faɗi ba su rike ba, to ana faɗin yadda za a yi har da ba a rike ba, to ina ga ita har da, kaga kenan ana shirin daga. To sai abin da ya shafi kamar yadda muka saba karatunmu da muke yi, wancan sati mun karanta suratul Fatiha. To sai zamana cewa bayan lokaci ya kare, kuma sai yan uwa suke kira, in lokaci ya riga ya kare, kuma ya riga ya kare, ba yadda za a yi, sai dai a hakura. Kuma haka nan kenan za mu kara karanta suratul Fatiha tul kitab, da kamar yadda muka yi alkawali muna duke ne da insha Allah tafiya kamar yadda tsarin yake da riwayat, amma muna karanta riwaya guda biyu ne, riwaya ta Hafs an Asim da kuma riwaya ta Warsh an Nafi'. Insha Allah wannan su ne riwayoyi guda biyu da muke da, amma bai hana wanda yake da riwaya guda, insha Allah cikin riwayoyi guda 20 da ke gare mu cikin Alkurani, Kurani na da riwaya guda 20 wanda suke mutawatire ne, idan mutun yayi tambaya cikin su insha Allah bai hana a bashi amsa, ko kuma a ce wani abu daidai gurgurdan abin da yake an sani, abinda kuma ba sani ba sai a sha bincike insha Allah ƙara ƙarar da mutum insha Allah cikin wa'annan riwayat. Abinda kuma nimmanta in fadi shine abinda shahi izhari, nunu sakina wa tanwin wajen warsh, warshi yana da harafi guda biyar ne, saboda wajen hamza yana naqal ne, yana naqal ne amma yaushe yake naqal, lokacin da yake suna cikin kalma guda biyu, kinan yana da shidda wani wataran, wataran kuma yana dan khalifa ya samu guda biyar, kamar abin da ya shahi mu doki misali kullun amana zai zama da cewa kullu na amana, kaga yace kullu na amana zai zama cewa abu ne wanda yake an yi naqal, kamar yadda masu karatun washe suna gani cewa kulluna mana billah, haka kulluna mana anyi naql. Za mu fara abin da ya shafi karanta suratul Fatiha tul kitab insha Allah, da kuma shi wancan bayanin da muka ce za mu yi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wannan ita ce riwayatu Hafs an Asim. Kin wanda suke bukata kira domin su karanta, sai su taba mu saman numero 98 59 88 11 98 59 89 11 9 8 5 daya daya. Wannan shine numero na Airtel. Sai kuma abin da ya shafi numero na Move shine 94 55 98 35 94 55 98 35 9 5 3 5 3 8 5. Wannan shine ga mai son ya karanta ko mai son neman ƙarin bayani, insha Allah za mu karanta da kuma riwaya ta warsh, domin kuma masu warshe su samu abinci wa insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. wannan shine riwaya ta warsh, wanda bambanci idan muka duba shine kawai maliki da maliki, shine bambanci tsakanin warsh da hafs cikin wannan sura mai albarka, suratul fatihatul kitab. Abin da ya shafi bayani ko kuma jan hankali cikin wasu ƴan kurakure wanda mutane suna dan fada musu shine wajen abin da ya shahi alhamdu, abin da ya shahi lamun, kamar yadda muka sani sukun, yance sukun shine dauri, shine ka daure abu ya bar yawo. To akwai harafin da ko ka daure shi ana son ka bar shi yawo, shi ma wannan dole sai ka san wani harafi ne, amma lamun dai ba ta cikin wannan harufan da yan daure su ake so su yi yawo. Bal abin da ake so idan an daure ta tsaya tak wuri daya, kamar misali ka ce alhamdu, kaka ce alhamdu alhamdu ko alhamdu alhamdu alhamdu, yace alhamdu alhamdu alhamdu, an gane. Sai kuma wanda ya shahi haun, idan kuma haun harafi ne wanda yake yana fita tsakan makogoro, yana da bambanci da haun wadda muka sani, ita waccan haun tana ƙasa ga wannan makhraj na wannan harafi na haun. Yace alhamdu, ba ta alhamdu da ha babba, yace alhamdu. Sannan kuma dalun ana sa mata dhamma ne, dhamma wadda take kamila, wadda take cikakka, ace alhamdu haka alhamdu, asa dhamma ya zama cewa wannan dhamma ta turo baki sosai ta yadda za a san cewa dhamma ne. Kamar yadda muka sani wannan harakatu guda uku da muka sani, fataha da kasra da dhamma, duka suna ɗaukar sunaye ne irin nasu. Kamar yadda cewa ha, kun ga an sa mata fataha alha, kamar fataha abin da ake cewa fataha shine budewa, kamar an bude ne, an bude baki, kasara a karya baki, dhamma a rihi baki a dhamme shi, shine abin da ake nihi da dhamma, shine abin da ake nihi da dhamma. Ce alhamdu lillahi rabbil alamin, alhamdu lillahi rabbil alamin. Wannan shine abin da ya shafi wannan yadda ake karanta. Muna tunatar da ƴan uwa da numero na kira shine 98 59 98 11 94 55 98 35. Insha Allah kenan ana iya a tuntuɓe mu domin karantawa. Na'am, kamar yadda muka faɗa ma 'yan uwa masu tare albarka shine yadda ake karatun suratul fatihatul kitab kamar yadda aka karanta kamar yadda muka karanta da Hafs an-Asim da kuma Warsh an-Nafi. Wannan shine takaitaccen bayanin da muka yi. Sai kuma aya ta biyu da zamu karantawa shine abin da shahi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, wanda wannan Ar-Rahmanir Rahim idan mun lura ha'un innan tana da dauri, ba cewa Ar-Rahmani, ba bude ta, sai dai a daure ta. Ar-Rah shine wanda yake dauri ne. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Sai kuma abin da shahi Maliki, wanda wannan kamar yadda yake faruwa wurin wasu sai su yi madda wadda babu, ta ce Maliki, wasu matun wajen alhamdulillahi suke yin shi, ko Ar-Rahmani, duka wannan maddodi ne wanda ba su inganta ba, kuma bai kamata ana yin su ba. Abin da ya dace dai shine ka yi musu madda tabi'i, wanda cikin wannan littafin za mu ga ya ne yaushe ake madda ja ya huce biyu, yaushe kuma ake madda ja ya yi ƙasa da hudu, ba za a ja shi ba ya kai hudu. Allah yake cewa Maliki yawmiddin, kai da cewa ba cewa Maliki, ba cewa Malik yawmiddin, Malik yawmiddin, kafin ka sa mata sukun, sai dai kafin innan ka sa mata kasra, ka ce Maliki yawmiddin, yawmiddin, ba cewa yawmiddin, yawmiddin, ya ce yawmiddin. Iyaka, ba cewa iyaka, iyaka, ya ce iyaka na'budu, ba cewa na'budu, na'budu, ya ce iyaka na'budu, iyaka na'budu. Haka dalun ka samu ta dammata mai kyau, ba'un ka samu ta dammata mai kyau, na'budu, haka na'budu shine wanda yake daidai. Wa iyaka nasta'in, wa iyaka nasta'in, duka yadda ka faɗi iyaka ta farko, haka iyaka ta biyu zaka faɗe ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haka. Sai kuma wajen ihdina, ihdina ha'un idan mun lura harfi ne wanda yake yana da sukun, yana da dauri, sai mu ce ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sai ka buga ha'un idan ta kare, kakkai saurin kamu numfashinka, kada ka yi saurin kamu harafin, ce ihdinas sirata. Idan ka yi saurin zuwa wajen dalun, za ka ji ka faɗi, ka samu abun ha'un kasra, wanda ba kasra ake so ka sa ba, yadda ka gan shi da ha'un ishi yana da sukun, sukun ake so ka sa, ka ce ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ka ce mustaqim, ka ce mus da sinun, kamar yadda yake sinun ne, kuma tawun kamar yadda muke mulahaza, wasu na karanta mustaqim, wanda tawun yana idan ka sa mata ka ce mustaqim, kamar ka sa mata alif ne, ita kuma ba ta da alif, ka ce ihdinas siratal mustaqim, ka ce taqim, sai ka ce taqim, mustaqim, siratal ladhina an'amta, kamar yadda muka yi. Wannan idan masu biyan mu suna tuna, wannan shine hukunci na izhari, ce siratal ladhina an'amta, an'amta, kun ga ba mu ce an'amta ba, ba ce an'amta ba, kai sai abuna ga cewa an'amta, an'amta, an gane. Siratal ladhina an'amta alaihim, alaihim, wannan ya'un kada ka ce alaihim, alaihim, sai ka ce alaihim, 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 ghairil maghdubi alaihim wala ضالين wannan shine maddul lazim sannan kuma nan sai mun yi hankali da abin da shi harafi na dadun ba jawa wala ralin ko wala lalin kamar yadda wasu ke jawa sai da ce wala dalin wannan shine wanda yake daidai insha Allah muna tunatar da yan uwa wanda suke bukatar kira su kira kan number 428 59 428 ons ko kuma 414 55 418 35 shine 98 59 88 11 ko kuma lamba ta move 94 55 98 35 wannan dai shine lambobin da za a iya samun mu da su idan an buƙaci kira abin da ya shafi har da ci alqur'ani har da ta tsaya ko kuma ta danyi kwari duk lokacin da kan lalabo qur'ani kaji kana jin shi irin yadda kake so malamai suna da tariqa masu yawa hanyoyi masu yawa wajen tabbatar da harra amma sanin mu ne cewa dukkan abun da aka maimaita da yawa to ana rike shi da yawa kuma idan kan maimaita abu da yawa su da yawa zaka yi cewa kuma ya tsaya kanka so da yawa yadda tariqa take ta farko wadda zaka ji kai tsakatsakiya baka bada kanka ba sosai amma in dai zaka bada kanka zai mafi abinda muka fadi idan kai shi adadin da zamu fadi fiye da haka kaga zaka fi wanda yi irin adadin da muka ce misali idan ka zo alqur'ani kana so ka haddace shafi daya kamar yadda muka ce qur'ani yana da shafi to wannan shafi guda kake so ka haddace to kada ka dauki shafin nan guda kai tsaye kace zaka haddace shi ka raba shafin biyu idan ka raba daga sama zuwa rabin shafi kafin ka kai kasa sai ka samu wani abin da zaka kirga ma kanka ka karanta shi so 100 kana kallo sai shi kuma wannan na ƙasa shafe rabin shafin nan na ƙasa wanda kan raga shi ma ka karanta shi so 100 kana kallo kaga wannan so 100 kenan ka karanta to idan ka ƙare sai kuma abin da ya shafi shi kuma harra nan ba kai harra ne ba a'a kai muraja'a ne ka dan luguda shi ya lugudu sai ka karanta shi so 100 baka kallo rabin shafi shi ma ka dauki rabin shafi ka karanta so 100 baka kallo sannan shi ma wancan rabi na ƙarshe ka doke shi ka buga shi so 100 baka kallo to idan kai yi haka nan sai ka je wajen malamin ka ka bashi harra dan akwai lokacin da shedan yana rudan wasu mutane sai mutun ya ga cewa shi kadai zai iya harra to gaskiya cikin mutun 500 wanda ke iya harra shi kadai bai aihuta a samu mutun biyu ba shi ma da kyar in an samu su ba sun sha wahala saboda idan kai kadai zaka yi harra to akwai wasu musibu wasu bala'uka za su yi ta gitto ma wanda zaka sha wahala kafin ta karasa shi yasa da zaka a ce wanda ke harra cewa shi kadai yana da malami ko ya rike malami to za ka cewa idan ya harra ce cikin shekara 5 to in akwai malami zai harra ce ne cikin shekara 2 to kamar yadda muka fadi wancan zaman shine harda tana da rukunai rukuni na farko shine ka bata lokaci ka ba harran nan lokaci dole harda tana son ka bata lokaci rukuni na biyu ka samu malamin da zai zan baka harda sannan a samu lokacin da za a zan bada harda ka a ce ma a'a yanzu ni zaka zan ba harda amma koyaushe ka zo ka bani bai a haddade ma lokacin da zaka zo masallaci ne gidanka zan zai isko ka kasuwa zan zai isko ka ina zan isko ka inda zaka zai isko shi ka bashi harda sannan ya zama da cewa wurin ya halatta abun nan saboda ka aje cikin kasuwa ana ta karatun Qur'ani mutane suna ta maganganu suna surutu kuma Allah ya hana ana karatun Qur'ani ana surutu a samu wata makaranta ko wani masallaci wanda idan an je za a shiga yi karatu alqur'ani kuma a bada harda ya zama da cewa wurin dai mutane duk in suka zo suna yin su saurara ana karatun alqur'ani to wannan su ne arkan wanda idan ka rike su to ka rike abu wanda yake mai kaso mai tsoka wajen ganin cewa ka haddace alqur'ani to sai kuma ka zo idan ka karanta su 100 kana kallo su 100 baka kallo kaje ka ba malamin ka harda malamin yace hardan nan tayi kwari kuma tayi daidai irin yadda ake son ta to sai ka zo ka karanta su 20 kana kallo su 20 kuma baka kallo bayan ka haddace kafin kai wata sabuwar harda to sai kai wannan sai ka karanta su 20 kana kallo su 20 baka kallo idan ka kare wannan sai ka dora sabuwar harda kai mata irin dukan da kai mata jiya idan ka dake ta sosai to sai kuma kaga cewa gobe in ka ba malamin ka harda kafin ka kara wannan ita ma kai su 20 kana kallo su 20 baka kallo shikenan to yanzu kuma abinda zai dan fuskanci mutum shine lokacin da ka tara harda ta dan yawa misali da banda ko izihi guda amma gashi yanzu ina da kusan izihi 10 ko izihi 5 ya za a yi in zan yi muraja a sauka su je su kubce ko kar su je su samu rauni dan saboda wancan dukan da kai musu bugun da kai musu yadda ka karanta su ka dan maimaita su akwai wa su kubce haka nan amma dai tana yiwa su dan samu rauni ka dan su dan yi kura to kai kuma baka son ma su yi kura to dole harda kuma in kana son ta je ba kura to dole sai ka bi ta da muraja'a sai ka bi ta kana yin ta kana muraja'a to yadda zaka yi muraja'a shine ka sanya wa kanka wani lokaci wanda zaka zan karanta wannan abin da ka haddace idan da a ce ka haddace izihi 10 to ka sanya muraja'a lokacin da zaka zan karanta in izihi 2 zaka yi muraja'a kullun to sai ka yi muraja'a in izihi 3 in duka izihi 10 kake dokewa sai ka zauna ka yi muraja'a su sai kuma abu na gaba wanda yake dan ba mutane wahala kuma yana da wahala shine abin da ya shahi mutashabihatul qur'an abin da ya shahi ayoyi masu kamantacce ne da juna ya za a yi in bambance tsakanin wannan aya da take wannan sura da wannan aya da take wannan sura wanda suna dan kama Allah ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wani wani ya ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina ya zan yi in bambanta da wannan in doki wancan qul amanna ne wannan kuma qulu amanna ne yadda zaka yi shine ka lazimci karanta alqur'ani cikin kai idan kana karanta alqur'ani cikin kai ka karanta zaka samu cewa wataran ka hankalinka ya dauko ka tsallake ka koma wata sura to da ka koma wata sura to ka tabbatar da cewa lalle akwai wani abu da ya faru cewa akwai wata kama saboda ka dake qur'ani irin yadda dace ka karanta irin yadda dace amma ka tsallake ka koma wani to in ka koma cancan zaka gano cewa ashe akwai wata kamantacciya tsakanin nan da nan to amma zaka yi ka bambance tsakanin ga wanda kenan shine ka bude alqur'ani ka duba na nan ga yadda yake ka duba na can ga yadda yake to sai ka ga cewa ka mutshabihat innan ka karanta su irin yadda ya dace na'am kamar yadda muka ce hadda alqur'ani ba a samun ta cikin sauki kenan wannan abin da shahi mutashabihat dole sai ka bi su ka gano ya zaka yi ka bambance tsakanin wanda kenan da kenan yadda zaka yi kamar yadda muka ce hanya ta farko shine ta bude alqur'ani ka bude ka ga wannan ga yadda take wannan ita ma tanan ga yadda take to tanan zaka iya gano mutashabihatul qur'an sannan hanya ta biyu shine karatun alqur'ani wajen mutum wanda yake ya dan san mutashabihat shi ma yana da fa'ida mai yawa fa'ida ta farko shine zai gaya ma mutashabihat in ba tare da kai kai waccan wahala ba wanda inda kai waccan wahala zaka samu cewa lalle kamar abin nan kahirkewa, amma zai dan rage maka hanya ta yadda kana fada wani wuri sai ce a'a wannan ga yadda take ta nan ta cance ka dugo ka kawo nan, to daga nan kai ma sai kaga ka rike. To wannan shi ma yana daga cikin abin da yake sa mutum ya san mushabihat, ya san ayoyi masu kamanceceniya da juna. Sannan kuma fa'ida ta biyu wurin karatu wanda yake hafizi ne, yana rage ma hanya ta yadda zai iya ce ma abin nan da kake tsammani akwai shi nan to babu ma shi cikin Qur'ani, ko kuma wuri guda ne zai cikin Qur'ani, ya haddade ma mawqi'in inda abin yake. Kenan ba ma wannan unguwar ce ba, wata unguwa ce a wannan, ba cikin wannan sura ce, wata sura ce, ayoyin suke haka. Sai kuma abin da shafi yadda za a yi mutum bayan ƙare har da zama da cewa har da tana nan bata gusa ba, har da tana nan zamzam kamar yadda ake so a jita. To yadda za ka yi hanya ta farko dai shine ya zama da cewa kamar yadda muka sha gai shine hanya ta musaffa. Ya yi cewa musaffa shine hanya ta ka karanta wane karanta, ka karanta wane karanta. Kira misali da a ce za ku karanta izihi biyar ne kai da wani abokinka, sai ku yi ka karanta shafi na farko, ya karanta shafi mai bi mishi, ya karanta shafi mai bi mishi, ya karanta shafi mai bi mishi, ku yi haka nan sai kun karanta izihi biyar ɗinku. In so kuke ku dawo sai shi ya fara karanta kai ka karanta, shi ya karanta na gaba ka karanta na gaba, ya karanta na gaba ka karanta na gaba, abin da ke bi mishi haka har ya zama cewa kun kare abin da kuka haddade ma kanku na karantawa. Wannan shi zai sa har da ta yi kwari na farko. Kenan idan ya zama cewa har da ku bata da kwarin da za ku yi kowa ya cikin kai, to sai ya zama cewa kai ka bashi Qur'ani ya duba ma lokacin da zaka karanta, shi yana duba Qur'ani. Idan kuma kai zaka karanta kana duba Qur'ani, shi yana karantawa kana duba Qur'ani. Wal aks, duk lokacin da wani zai karanta sai wani ya duba Al-Qur'ani, saboda kai ya zama cewa an bar kuskure, an harrace da kuskure. To wannan idan aka je sai ya zama cewa yana daga cikin abinda yake sa harda ta yi kwari. Sannan abu na gaba shine yin qiyamul layli da shi wannan Al-Qur'ani. Duk lokacin da ka harrace dan kasuwanka wanda kake so ka harrace, ka tashi kai sallar shi, zaka ga cewa Qur'anin ya ƙara kwari cikin kanka. Kamar yadda da zamu lura, ka harrace shafi ɗaya yau, dan ka harrace shafin ka ɗaya sai ka je kuma ka tashi kai shafa'i da witri da shi. Shafa'i ga karanta rabin shahi, ka karanta shafi guda ɗaya, witri kuma ka karanta abin da ya sawaka. To za ka ga cewa insha Allah wannan kawai in gai za ka ga har da tana da kwari, kwari kuma wanda yake na zo a gani. Sannan kuma Allah zai sa ma karatun albarka. Sannan hanya ta uku wadda ana tabbatar da har da ita ma da ita ma tana tabbatar da har da shine hanya ta karantarwa. Wanda nan ne mutum zai shiga cikin kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yayyanku shine wanda koyi karatu al-Qur'ani kuma ya koyar da shi. Kaga ka shiga cikin mutanen da suke fiyayyun mutane, ka karanta al-Qur'ani sannan kana aiki da shi, sannan kuma gashi ka koyar da shi, kana koyar da shi. To duk lokacin da kake koyar da shi zaka ga cewa kana ƙara rikewa. Ka karantar da yaro, yaro kana karantar da shi yana sa kasara, kana ce mai fataha ce. To wannan zaka ga kai yadda kake yawan murza shi, to akwai wuya abun ya kauce ma. To wannan sune dai a takaice abin da nake iya tuna wasu abubuwa da ake yi ya zama na cewa an samu harda mai kyau, kuma harda insha Allah ta yi kwari. Abin da ya shafi shi kuma muraja'a bayan an kare kenan, kana ka dauki idan kullun izhi biyu zaka yi, kullun zaka iya kai izhi biyu bayan sallar asuba sai kai. Amma dai mu sani cewa kamar da malamai ke cewa qalilun da'im khairun min kathirin munqati, an-naw'u ath-thamin lalkamul muhim cewa abu dan kadan wanda za a doge a dawwama ana yi to yafi mai yawa wanda za a yi ana yankewa. Misali kai ne wanda zaka iya kullun ka haddace aya biyu to kada ka je barin doki aya 20 da ka doki aya 20 ko da aka yi kwana 10 sai ka je ina baka yau kai gobe baka yi saboda abun yayi ma yawa to amma wancan mai aya biyu da yake doka to sai ya riga ka karasawa saboda kai in ka sha iska wata ran hucewa ma kake hucewa kake sai kai sanyi da yawa to abin da nake yi ma ƴan uwa nasiha shine a doge da karanta ko doka abu wanda yake adadi kadan ko da kan mutum ya ce kai mu yanzu mun tsufa sai dai yaran mu ne ake ma wannan nasiha a'a har kai ana ma wannan nasiha ba yaran ka kawai ke son shiga aljanna ba kai ma kana son ka shiga aljanna idan da tso kake kullun ka samu wurin wani yaro wanda zai zan karanta ma aya guda kawai aya guda idan da Allah ya kaddara ma zaka kara shekara 12 cikin duniya za ka kara ta Qur'ani aya guda kawai kullun ka karanta aya guda kullun ka karanta aya guda Allah ya kaddara ma shekara 12 nan gaba to za ka kara ta Qur'ani to kaga yafi kace diyan mu ne Allah ya yi ma wannan baiwa tunda ba Qur'ani ana haddace shi saboda abin da ya shafi cewa magana Allah ce sannan kuma saboda gobe ba saboda kawai nan duniya ba a ce ni Hafiz Al-Qur'ani ni na haddace Qur'ani ni wane ne ni kaza ko da Allah ya sa yau kana ƙari hadda Al-Qur'ani sai Allah ya doki ranka to ba kai hasara ba bal ka rabauta kana daga cikin masu manyan rabo musamman a ce dan Allah kai wannan harda musamman a ce dan Allah kai wannan harda kana da cikin masu samun ganima mai yawa za mu ƙara maimaita mu ɗan uwa number mu shine 4518 5981 ko kuma lamba ta move 4514 5518 35 don tuntuba neman ƙarin bayani ko yin karatu ko kuma ba yara su yi karatu a saurara musu ko wani abu makamancin haka lamba ta yarda ita ce 98 59 81 11 ko kuma 94 55 98 35 kuma dai ina ga lokaci ya riga ya gabato muna fatan dai mutane za su danga kira domin tsoma bakin su cikin wannan abin da ya shafi shiri na ma'al Qur'an dan saboda wannan abu ne wanda yake ana so a yi musharaka kuma a yi tarayya cikin lada a gudu tarayya a tsira tare kamar yadda Bahaushe yake cewa sannan kuma abu ne wanda yake na yau da kullum muna yi Al-Qur'ani namu ne mu musulmi kuma ba abin da muke bukata da Al-Qur'ani sai ya zama na cewa ya cece mu gobe ranar tashin kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi manzo Allah yana cewa ku karanta Qur'ani saboda shi Al-Qur'ani yana zuwa ranar tashin kiyama mai ceto ga ma'abutan shi Qur'ani kamar yadda muka sani ƴan uwa Allah bai sauko shi ba saboda ayita wasu siddabaru ayita bokanci ayita wasa da shi Allah ya sauko shi ne saboda ya zama da cewa an yi tadabburin shi an karanta shi kuma an yi aiki da abin da yake ciki kenan kada ka zama da cikin wa'anda sai yan suna da bukata su ce a karanta mana Al-Qur'ani abinda za ka kasance ka kasance kullun kana karanta Al-Qur'ani da kanka kuma kana tadabburin shi kana aiki da shi manzo Allah yana cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi manzo Allah yana cewa ku karanta alqur'ani kuma ku roki Allah da wannan alqur'ani kenan idan Allah ya sa ka karanta alqur'ani sai ka daga hannu kai addu'a Allah ya biya ma bukatotinka na alkhairi Allah ya ma alkhairi kaza to za ka samu cewa insha Allah Allah ya sa kana cikin masu rabo sai Allah ya kara karba addu'arka. Muna fatan abinda muka faɗi ya zama daidai. Allah ya ba mu lada inda kuma muka yi kuskure. Allah ya gafarta mana. Allah ya nuna mana wani sati domin ci gaba da wannan shiri da muke yi ma take ma al-Qur'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.